Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdi ce tare da Hafsat Muhammad Maina daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na rana a yau 2 ga watan Yuli. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Shugabannin kasashen Afrika 30 na ci gaba da taron su na kwanaki biyu da suka soma kasar Murtaniya. Hukumomin kasar Mali na can suna bin diddigin harin da aka kai jiya Lahadi.
Kanin labaran kenan. Sojoji 10 sun rasa rayukansu, waɗansu 4 kuma suka bace a wani harin ta'addanci da aka kai a sansanin sojoji a Jamhuriyar Niger. Muna da rahoto bayan labarai. Shakkutar rundunar 'yan sandan Najeriya ta musanta cewa jami'anta sun gudanar da zanga-zanga neman haƙƙinsu a garin Maiduguri, sai dai rundunar 'yan sanda a jihar Borno ta tabbatar da wannan zanga-zanga, yayin da jami'an 'yan sanda kuma suka bayyana abin da ma ya kai su ɗaukar wannan matakin.
Akan allowance namu ne zami da ba za mu fita aiki ba, kan biya mu kuɗin mu. Sauran ƴan wayan mu ana biyan su, mu ne ba a biya, ma ana biyan kaman wanda suke goza da wanda suke tare da sojoji. In wani sa'i muna musu magana za su ce mana a satin nan za a biya insha Allah, satin nan za a biya insha Allah.
Za mu kuma yi nazari a kan shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na kasafta kimanin naira biliyan 115 da aka maido na kuɗin marigayi a Abacha da yawa wura da masu kula da lamura suke ganin raunin matakin da gwamnatin ke shirin ɗauka.
Amma yawa da wanda aka ce sun sata kuɗinsu ya fi alkhairi ne a ra'ayina.
Abubakar Umar.
Duk dai wani ya ji ga wani kuɗin, ko da sun fito to kuɗin nan fa gaskiya ba lalle ne su isu hannun talakawa ba. Ina da shakku akan haka. Saboda anda dai ana dubda ruwa ƙasa tana shanyewa.
Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Shugabannin kasashen Afrika 30 na ci gaba da taron su na kwanaki biyu da suka soma a kasar Murtaniya, inda suke kokarin tunkarar matsaloli da dama dake addabar nahiyar, ciki har da matsalar cin hanci da maganar tsaro da kuma wahalhalun da jama'a kan afka cikin su a sanadin tashi-tashin hankula. A jawabinsa na buɗe taron a jiya Lahadi, mai masaukin shugaban kasar Murtaniya Muhammad Ould Abdul Aziz ya yi wata kurorinsa kashedi game da sakaci akan harkar tsaro a daidai lokacin da ake ba da rahoton cewa an kashe wasu mutane farar hula hudu a wani harin da aka kaiwa wata bataliyar sojan Faransa da ke aiki a kasar Mali. Haka kuma shugaban ya gaya musu cewa idan ba su jawo matsalar cin hanci da rashin birki ba, zai yi wuya Afirka ta samu ci gaba a fuskar tattalin arziki. Sauran batutuwa da ake sa ran shugabannin na Afirka za su taba a lokacin taron kolin nasu za su hada da kokarin sulhunta rikitan siyasa da ke afkuwa a Sudan ta Kudu, da kuma sulhun da ake fatar gani an samu tsakanin Ethiopia da Eritrea. Akwai kuma maganar zabuka masu zuwa da za a yi a kasashen Mali, Kamaru, Kongo Kinshasa da kuma Zimbabwe. A halin yanzu kuma hukumomin kasar ta Mali na can suna bin diddigin harin da aka kai jiya Lahadi akan wata tawagar sojan Faransa masu sintiri a kasar ta Mali, inda har mutane hudu suka rasa rayukansu. Ma'aikatar tsaro ta Mali ta tabbatar da cewa ko bayan waɗanda aka kashe har ila yau an raunata wasu kamar 20, ciki har da sojan Faransa guda 8. Rundunar sojan Faransa ta tabbatar da cewa ba a kashe mata soja ko ɗaya ba lokacin da aka ta da bam daga cikin wata mota a garin Gao. Har yanzu dai ba wata kungiyar da ta dauki alhakin kai farmakin wanda ya faru kwanaki kalilan bayan da wasu 'yan jihadin Islama suka afkawa helikwatar sojan tabace na kasashen Afirka da ke Bamako, inda nan ne ma mutane 6 suka rasa rayukansu. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake kare hukumar nan ta ICE da aka baiwa aikin tabbatar da ana aiki da dokokin kayyade cike da fice wacce kuma ƴan jam'iyyar adawa ta Democrats ke kiran cewa a soke ta. A cikin ɗaya daga cikin rubuce-rubucen da yayi kan shafinsa na Twitter a ƙarshen makon da aka baro, shugaban ya zargi ƴan Democrats da cewa suna son a wargaza hukumar ta ICE ne kawai don ba sa son a rinka tsare kan iyakokin Amurka. Dubban mutanen Amurka sun wani jiya suna ta gudanar da manyan tarukan zanga-zanga a garuruwa da biranen ƙasar masu yawa don nuna adawa akan matakin da gwamnatin ta Amurka ke ɗauka game da sha'anin shige da ficen baƙi da kuma musamman don neman a haɗa iyalai da ƴaƴansu a yayin da suke tsallakowa kan iyakar Amurka da Mexico. To, labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla, yau Litinin aka fara sabon zagayen yi wa jama'a allurar rigakafin cutar shan inna wato polio a ƙasar Afghanistan, inda ake cikin damuwa cewa mai yiwuwa ne mayakan 'yan tawaye ka iya hana dubban yara samun allurar. A lokacin wannan yaƙuwar da ta kwanaki biyar, jami'ai sun ce jami'ai 52,000 masu allurar rigakafi ne za su yi allurar ga yara miliyan 6.4 waɗanda ke ƙasa da shekaru 5 a larduna 27 daga cikin larduna 34 na ƙasar. Hukumomin kiwon lafiya Afghanistan sun ba da rahoton cewa mutane 9 suka kamu da cutar ta shan inna a cikin shekarar nan a ƙasar, wanda shine jimlar mutane mafi yawa da suka kamu da cutar a duk faɗin duniya. An kashe wani magajin gari a ƙasar Philippines wanda ya yi ƙaurin suna saboda yadda yake yawan fitowa da mutanen da ake zargin suna sayar da muggan ƙwayoyi a bayyana jama'a yana tona musu asiri. An bindige shi har lahira ne a wajen wata hidima da ake gudanarwa.
Hafsat Muhammad Maina ta karanto labaran duniya. To, bari mu bude taskar hotonin namu a jamhuriyar Niger, inda aka kai wani hari a barikin sojoji da ke Difa da ya janyo asarar rayukan jami'an tsaro 10, waɗansu 4 kuma suka ɓace, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Musulmi Mummuni Barma ya aiko mana.
Bayanai daga yankin Difa na cewa a tsakiyar daren Asabar wayewar Lahadi ne wasu mutanen da suka zo akan raƙuma suka afkawa barikin sojan Bulabirin, wani ƙauyen da ke a tazarar kilomita 45 gabasin gingime, birni mafi girma kusa da iyakar Nijar da Chadi. Wata majiya ta bayyana cewa tun a wajejen karfe 1 na daren Asabar ne aka fara kafsawa tsakanin waɗannan mahara da askarawan Nijar har zuwa karfe 4 na asuba, lamarin da ya sanadiyar mutuwar sojan ƙasar Nijar aƙalla 10, yayin da wasu 3 suka ji rauni, sai wasu 4 da suka yi ɓatan dabo. Kafin su arce maharan da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne sun kwashi ganima, sannan suka cinna wasu motoci wuta, in ji wannan majiya. Kakakin rundunar mayakan Nijar Kanal Ture ya tabbatarwa muryar Amurka faruwar wannan al'amari, haka kuma ya gaskanta sahihancin waɗannan alƙaluma, amma ya musanta cewa an kwashi ganima a yayin wannan gumurzu. Tuni aka bi sawun waɗannan 'yan bindiga, sai dai rashin hanyoyin ratsawa ta cikin tafkin Chadi a wannan lokaci da ake samun safkar ruwan damana ya sa maharan suka sha zuwa neman malaɓa. Ya zuwa yanzu ƙura ta lafa, yayin da jama'ar ƙauyen Bulabirin da makwabta suka shiga cikin halin zaman ɗarɗar. Wannan hari na barikin sojan Bulabirin na zuwa ne a wani lokacin da ake cika shekara guda da sace mata da yara kimanin 39 a garin Ngalewa na yankin Difa, abinda ke nufin da sauran aiki a gaban rundunar haɗin gwiwar ƙasashen tafkin Chadi, wacce ta sha shelar karya lagon ƙungiyar Boko Haram. Kamar yadda a ɗaya ɓangare aka shiga cikin halin zulumi a arewacin Mali, bayan da aka kai hari wa cibiyar rundunar haɗin gwiwar Jeseng Sahel a garin Gawo a jiya Lahadi, a wani lokacin da shugabannin ƙasashe mambobin ƙungiyar ke sa ran amfani da taron ƙungiyar AU da ke gudana a birnin Nouakchott don tantauna hanyoyin samar da kuɗaɗen tafiyar da ayyukan wannan runduna. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
La ilaha illallah Muhammadu rasulillahi.
To sai kuma jihar Barnan Najeriya inda ƴan sandan kwantar da tarzoma suka gudanar da wata zanga-zanga sakamakon gaza biyan su albashin su tun da aka shiga wannan shekarar kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Haruna Dauda Biyu ya hada mana.
Mafi yawan waɗannan ƴan sandan kwantar da tarzoma dai an kawo su ne daga wasu jihohin daban-daban da suke gudanar da aiki kafura da kafura da rundunar sojan Najeriya wajen yaƙi da ƴan ƙungiyar Boko Haram. Na kuma samu damar zartawa da wasu daga cikin jami'an ƴan sandan ta waya wanda suka tabbatar min dalilansu na wannan zanga-zangan kamar haka.
Akan allowance namu ne.
Wata nawa?
Tun January.
Murkun ƴan sandan daga ina aka kawo ku da kuke complain akan rashin allowance?
Gaskiya tun Najeriya da kowane jiha.
Yanzu na fahimci ka duk wannan zanga-zanga da kuke yi duka Najeriya ne ko kuma ku ƴan Borno ne kaɗai?
A na Najeriya ne, mobile ne gaba daya.
Zanga-zanga nuna ba za ku yi aiki ba ne ko mene ne? Na ji an ce ana jin ƙarin harbe a rima inda kuke.
Eh, akan allowance namu ne saboda ba za mu fita aiki ba. Sai biya mu kuɗin.
To ba gani kamar zai zama sabon abu a ce ku ƴan sanda kuna zanga-zanga a ce har ba za ku yi aiki ba. Ba gani kamar za ku jefa ƙasar cikin wani ruɗani.
Sauran ƴan wayanmu ana biyan su, mu ne ba a biya, ana biyan kamar wanda suke goza. Wanda suke tare da sojoji.
Na fahimci ka kamar ku an kawo ku dama an ajiye ku a headquarters ne saboda za a raba ku zuwa wasu wurare.
Yawa ne saboda rikicin nan da ake na Boko Haram ko ake kama special duty.
To ku ba a biyan ku amma ana biyan sauran ƴan uwan ku.
Ana biyan wasu kamar wanda suke training school da kuma wanda aka tura su goza. Amma sauran bayan school ba a biyan mutane.
Kamar tun January ne ba a biya ku ba.
Daga January up to now ba.
Eh. So yanzu kamar akwai wani jami'in sanda babba da ya zo kamar ya yi muku magana game da wannan abu?
Babu mai sanda
babba. To akwai dama da farko kun yi complain ne kamar ku rubuta su shugabannin ku cewa ga matsaloli?
Ba mu rubuta ba, dan wani sai muna musu magana za su ce mana a satin nan za a biya insha Allah, satin nan za a biya insha Allah.
To da Allah akwai wani dan sanda jami'in dan sanda kusa da kai gabani ina so mu yi magana da shi.
Hello
my brother, how are you?
Kaza
na jinka na ce yanzu wani hali kuke ciki a gaban headquarters za ce kuna nan kuna zanga-zanga ko wanda dalili ne yasa ku yin zanga-zanga din?
To muna zo mu gane a kan kudin da ba biya mu ba, wata shida kenan.
Wata shida ba yanzu an shiga wata bakwai ba biya ku ba, albashi ne kuma allowance ne?
Allowance
ku daga ina aka kawo ku?
Ai duk kamar an kwashi mu dubun dubun squadron.
Okay, daga wuri daban da ba aka kawo ku?
Duka Najeriya tun wurin ne kasu mobile na Najeriya muna na Maiduguri nan.
Okay, duka mobile na Najeriya kuna nan a Maiduguri? Ku za ku kai kamar ku nawa ne yawan ku?
Duka zan ba mu Allah zan mu wara 10,000.
Za ku kai 10,000 ko?
Zan mu fasa zan mu wuce ma.
To an ce
ana wara kenan.
An ce kamar kun tare hanya ba a bin hanya, me yasa ku tare hanya?
To ai ana so a san dirilin ma, me ya faru ban ya ba ana so ku a yi magana ku na to.
Kwamishinan ƴan sandan jihar Borno Mr. Demia Chukwu ya tabbatar da aukuwar wannan zanga-zanga wanda kuma ya ce wannan lamari ya auku ne saboda rashin sa hannu kan kasafin kuɗin bana, sai dai bai ƙarin haske game da wasu matakai da ya ce za su ɗauka ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To daga zanga-zangan ƴan sandan kuma sai harkokin shari'a, inda ɗazu wata kotu da ke birnin tarayya Abuja ta sake ba da belin tsohon mai ba shugaban ƙasa shawarwari kan harkokin tsaro Kanar Sambo Dasuki. Wakilin mu Hassan Maina Kaina na da ci gaban rahoton.
Cikin hukuncin da ta share awa ɗaya tana karantowa ɗazu da rana, mai shari'a Ijeoma Ojukwu ta babbar kotun tarayya da ke nan Abuja ta ba da belin tsohon mai ba da shawara ga shugaban ƙasa kan sha'anin tsaro Kanar Sambo Dasuki akan naira miliyan 200 da kuma samun mai tsaya masa wanda ya kasance ma'aikacin gwamnati da bai gaza matakin albashi na 16 ba. Kana a samu wani babban mutum wanda ke da malakar kadara a nan Abuja. Mai shari'a Ijeoma Ojukwu wacce ta nuna ɓacin ranta kwarai da gaske bisa yadda aka yi ta ba da belin Kanar Sambo Dasuki, amma gwamnatin Najeriya ta ƙi bin umarnin kotu. Kotun ta yi watsi da ikirarin gwamnatin Najeriya cewar ana ba shi kariya ne a wani wuri na musamman mai cike da tsaro saboda an sami makamai a gidansa. Mai shari'a Ojukwu kazalika ta kuma yi watsi da ƙarin hanzarin da gwamnatin Najeriya ta bayar cewar ana kuma ci gaba da tsare Kanar Sambo Dasuki saboda akwai kuma ƙarin wasu tuhume-tuhume da ake masa. Barista Ahmed Raji shine lauyan da ke kare Kanar Sambo Dasukin.
Zaho that the federal government of Nigeria will comply with the latest order of the court.
Muna fatan gwamnatin Nigeria za ta mutunta hukuncin wannan kotu na baya-bayan nan, inda ta bada bailin sa. Ina kira ga gwamnatin tarayyar ta zamanto mai girmama hukunci da kuma umarnin kotu. Su ma iyalan kanar Samba da Sukin sun mana bayanin yadda suka ji da wannan hukunci na baya-bayan nan. Senator Umaru Dahiru Tambuwal shike magana da yawun iyalan na kanar da Suki.
Saboda duk a duba dai dalilan da sun ka fada na tsare shi, sun kawo duk wannan dalilai, sun faɗi wannan sharuɗa baki daya. Amma duk kotun nan ta jifa da wannan magana, wato da kotu maga ta ƙasa ta tabbatar da lalle magana akwai ta, na cewa dole ba su bi ƙa'ida ba, kuma suna ba umarni idan babu ƙa'ida na bin umarnin kotu to ƙasa ta zama wani abu daban. To akan haka muna fata a gwamnati in sha Allah za ta yi amfani da wannan takaranta ta yi ikirari akan ikirarin take na cewa tana bin doka na abi hukuncin da anka na cewa suke a bada shi bai na suke shi.
Kokarin da muka yi don jin bangaren gwamnatin Najeriya abin bai nasara ba. A badai kotuna daban-daban har da kotun Afrika ta yamma sun yanke hukuncin bada bailin kanar Samba da Suki, amma gwamnatin Najeriya ta yi mursisi ta ki bin wannan umarnin kotuna. Yanzu dai abin jira a gani shine shin ko gwamnatin za ta bi wannan umarnin kotu na baya-bayan nan. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To bari mu rufe taskar hotunan namu da batun shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na raba kuɗin da aka kwato daga bankunan ajiyar tsohon shugaban Najeriya Sani Abacha gida-gida, abinda masu kula da lamura suke cewa raguwar dabara ce. Ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri hada mana kan wannan batu.
Kini dai gwamnatin ta ayyana wannan wata na Yuli a matsayin lokacin fara aiwatar da wannan tsari wadda matalauta 302 a 19 daga cikin jihohi 36 na kasar za su ci gajiyarsa.
Sunana Musa Lawan.
Ai ni wannan zance abinda nake gani kamar shira ce gwamnati take yi.
Kamar ni din nan yanzu dai kaga a wahalan nake. To kaga ko da za da da gaske ne abinda aka faɗa to zan yi murna, to amma na san ba gaske bane shira ce. Amma yawa da wanda aka ce sun sata kuɗin su yafi alkhairi ni a ra'ayina.
Abubakar Umar.
Dudai wane ya jiga wane kuɗin, ko da sun fito to kuɗin nan fa gaskiya ba lalle ne su isa hannun talakawa ba. Ina da shakku akan haka. Saboda an dade ana dub da ruwa ƙasa tana shanyewa.
Wasu 'yan Najeriya kenan suke tsokaci game da wannan batu. Ko me ƙwararru ke faɗi akan lamarin? Dr. Laul Habib Yahaya, masanin tattalin arziki ne a nan Kano.
In ka auna yawan talaucin da ƙasar take ciki, muna da mutane kusan miliyan 140. A cikin miliyan 140 din nan akwai abin da ake kira poverty line, wato rijiyar talauci. Kusan kashi 80 sun fada wannan rijiyar. A cikin mutum kusan sama da miliyan 80, idan ka ɗebi mutum miliyan 1 ma ka rage musu talauci, ba za a ji shi a ƙasar an rage talauci ba. Misali abin da zan ci shine ka samu drum na ruwa ka tafasa shi da lifton, ka ɗauki cokali ɗaya na sigari ka zuba, ka zuba sigari amma babu wanda zai ce ka zuba, don in ka ɗanɗana ma ba za ka ji shi ba. Saboda haka a manhaja ta haɓaka tattalin arzikin ƙasa, misali za ka iya ɗaukan ɓangare ɗaya ma ka ce misali ɓangaren lafiya, a samu ƙaton asibiti da mutanen talakawa suka fi amfani da shi. Misali in ka zo Kano ka ce asibitin Murtala, ka ajiye dala miliyan 10 ka zuba a wannan asibiti, to sai sun fi jinsa fiye da wannan 2500 ɗin, kuma zai mai ɗorewa ne gaba ɗaya. Gwamnati ba ta iya ɗorewa da bada kuɗi kurum ba tare da wani aiki ba.
Yanzu haka dai ƙungiyoyin tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya na kushe wannan aniya ta gwamnatin tarayyar Najeriya. Cikin wata sanarwa a jiya Lahadi, ƙungiyar Serap da mataimakin daraktan ta Timothy Adewale ta ce tsarin ba zai haifar da wani alfanu ga matalautan ƙasar ba, da aka ce za a zakulo domin cin gajiyar kuɗaɗen ba. A don haka kamata ya yi gwamnatin Najeriya ta sake tunani. Ita ma dai ƙungiyar CISLAC ta soki wannan yunkuri na gwamnatin tarayyar Najeriya, tana mai bayyana shakku game da fa'idarsa ga rayuwar talakan ƙasa. Kamar Nura Iroma Aji, jami'in ƙungiyar ne.
Bayan za ka sabo cewa an dawo da kuɗin Abacha ba wannan gwamnatin ba ne. Obasanjo ya yi, Jonathan ya yi, da kuma wannan gwamnatin mace na yi. Abacha ne kaɗai kawai, ina sauran ciki, ina ma kuma abubuwan da aka ce an karɓo daga hannun mutanen da suka je suka kai kansu, ina kuɗaɗen ciki, ina trillions of naira da aka ce kace EFCC tun da ta zo ta iya kawo su tun lokacin lamur da aka yi wannan magana. ina suke na kuraden da suke bugawa EFCC yanar gizo gizo adireshin yanar gizo gizo na EFCC cewar an tattaro su ina ake kai su
mallan Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su.
To waɗannan na daga cikin tambayoyin da muke buƙata amsa daga gare ku idan muka dawo a shirinmu na dare. Wace hanya kuke gani ya kamata a kasafta kuɗin nan da zai zama da amfani ga talakawan Najeriya? Sai ku kasance tare da mu a shirinmu na dare domin ba da gudunmuwar ku. Yanzu ga harin dai da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau za mu daura daga inda muka dasa aya a makon jiya. Idan har ba ku manta ba, muna tattaunawa da tsohon malami kuma masani a fannin ilimi a Najeriya, wanda a yanzu kuma yake wakiltar al'umma a Majalisar Dattawa ta Najeriya, Sanata Yahya Abdullahi, mai wakiltar jihar Kebbi ta Arewa. Ya jaddada cewar tsare-tsaren da ake bi wajen zartarwa a ɓangaren ilimi na da naƙasu, don haka yake ba da wasu shawarwari da suka kamata a bi don farfaɗo da martabar ilimi a ɗaukacin Najeriya baki ɗaya.
Neman ilimi wajibi yake a gare mu ko a ina muke.
Yanzu ma kamar ka ce wanda kuma ilimi a gaba gaba yake ba ya hujja ruwa daga nan sai ka koma daga can, kuma har yanzu abun bai lalace ba. Don haka kamar mu da mai muna da yaya, ni tun lokacin da aka fara ni na hada yara na ko guda ba wanda ya taba zuwa makarantar waje, dukkan su nan suka yi makarantar su, kuma ba wanda ya taba faduwa waye, kuma suna zuwa kuma su ci state university su tashi with good grades, the same universities din da ake yi. Why? Because suna da foundation, ka gani? Saboda haka in an zo daga foundation ake farawa, in yaro suka zo suka zo sai a duba indication din nan tun daga inda ya taso ya zo har jami'a. Amma da ka zo ka ce zaka zo ka zauna ai gyara ai canji, ba ku kuɗin da zaka samu ilimi in baka gyara shi baka ce za su tasiri ba za su yi ba. To yanzu kamar ka zo ka ce jami'a, to an zo an ce jami'a ko wace jami'a ne suna da hostels na students da waye. Yanzu in ka zo ka ce musu to what the hostel din da kuke da shi, da lokacin da muna yin university kowane daki mutum biyu ne, yanzu za ka samu mutum takwas ko mutum goma ko mutum goma sha biyu a cikin dakin wannan dakin da mutum biyu suke zama a da, ko sannan kowannen su bai ma biyan kuɗin abin. Sai ka zo muka ce musu to yanzu ko wace university su zo su zauna su je su ba da kuɗin da ya kamata a yi ko a sayar ma masu managing hostels din, sannan a yi amfani da kuɗin a building other hostels, sannan a yi ba universities din kuɗin su zo su yi amfani da su wajen teaching. Da hostels za a fara zuwa shi ne a yi samu nurse. They are living like pigs a cikin universities din fa. You know, na yi member na visitation panel na University of Ibadan, na yi na Abuja, na yi mene, so I know what is there. Akwai student hostels wanda universities da sauransu, akwai wanda kai kan kama in ka je sai ka kama hancin ka kare, ba toilet da yawan da yake, they are living there like pigs. Amma da ka zo ka ce za a zo a zauna tsaye a zo a zauna a yi hidda mai yini a yi a new system where people can live like human beings, the same student union za a ta zo a duniya da su da jarida ana first conference ana zagin only Nigeria da ke samun irin wannan rashin mutum. Saboda ka dole sai ka samu gwamnati da ta tsaya. Ni I like the courage of everybody, because it take a person of courage, you know, to stand up for what he believed in. So in da za mu samu about 10-20 governors su zo su zauna su ce kai duk ko kuna so ko ba ku sai an yi, because a lot of the people wanda suke magana are not sincere. Okay, to ba ku so a bar malaman primary haka nan ba su iya rubutu da karatu, bale har su koya ma yaran ka su rubutu da karatu a ba su haka nan, is that a way out?
To ina mafita kenan distinguished na wannan
mafita shine kawai mu zo mu tsaya tsakani da Allah mu gaya mu junan mu gaskiya. Wallahi muddin ba mu zo muka zauna muka gaya mu junan mu gaskiya ba, bata za mu yi duka. Don mugun bu hanya ta mugun bata inda society gaba ɗaya zai bace shine hanya ilimi. Kun ga dai yanzu abinda muke samu yanzu duk wannan rigimar da muke samu da ƴan sara suka da ƴan waye da meye ne, a lot of them do half educated yara ne, drop out daga primary and secondary, sun fito ba aikin fari babu na baki kuma ba discipline, ba tarbiya babu sani ya kamata. And the more you continue in this direction, kada ka tahi haka wannan al'ura da mene haka abubuwan za su tahi su kara da barbarewa. Saboda haka dole sai mun dawo shugabanni da waye da sauransu har da malamai, malamanmu na addini da malaman makarantu da shugabanni da sauransu, dole sai an dawo, kowa ya dawo kan hankalin shi. Mu zauna a duba shi gaskiya wajen fannin ilimi ya kamata mu zo bai daya. Me ya samu aikin ilimi, menene ya kamata mu yi, a duba wannan tsakani da Allah ko wace jiha, kuma ko wace jiha ba inda ba a san wannan laluran ba, amma ba a bari waɗanda ya kamata a zo a zauna a tsaya a kuɗi gaskiya a zo a ce ga abin za a yi kuma a tsaya tsakani da Allah a yi shi. Amma don ka zo ka ce okay yau kashin ilimi mun kai mun sa kashin ilimi duk in baje da ka ɗauka duka na fara gaban kasa hanyar ilimi in ba gyara shi kai ba abin da ka samu
sai gashi kuma kuna wani hobbasa na mayar da kulejojin ilimi zuwa ga jami'o'i. Ina fa'idan wannan
don kaga yanzu duk all this game su yare ganganta. Yanzu kaga ada system din da yake zaka zo tun daga primary school in aka yi jaraba na primary zuwa secondary school sai a ɗebe yara waɗanda suke da tsayi masu girma waɗanda za su zo su zauna masu irin za su growing quickly sai a tura su teacher college masu ɗan ƙwaƙwalwa da waye waɗanda za su yi irin ko clerk ko kuma su moving forward sai a tura su secondary school. Wasu su yi to su yi aiki as clerks in basu ci ba, wasu su zauna su wuce har jami'a da sauransu. Sannan su kuma waɗanda teachers ɗin da kana gama teachers college sai a kai ka kai teaching a primary school.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. Yanzu kuma a madadin wakilar sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, sai baƙon namu Sanata Yahaya Abdullahi da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai mai ba da umarni Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A gaida Harande, sai rayoyin ku masu saurare.
Sakon farko ya ce hakika taron da shugabannin kasashen Afirka 30 suka yi a ƙasar Mauritania domin daƙile abin da ya addabi nahiyarsu, hakan yayi kyau da fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Sako daga Alhaji Abbas mai trader bakin kasuwa. Sako na gaba ya ce Allah ya kawo mana ƙarshen laƙuma rayukan al'umma da ƙone musu garuruwa a jihar Zamfara. Sako daga M Baban Yusra Gusau. Sai kuma sako na gaba ya ce salam VOA Hausa, harin da wasu 'yan ta'adda suka kai a sansanin sojin jihar Difa, abin tarda Allah wadai ne, la'akari da yadda a kwanakin baya aka yi.
To a gaida Hafsat Muhammad Maina da karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyinku. Hafsat dai bata yi nisa ba, gata nan da tishin muhimman kanin labarai.
To Grace a takaice, shugabannin kasashen Afirka 30 na ci gaba da taron su na kwanaki biyu da suka soma a kasar Mauritania, inda suke kokarin tunkarar matsaloli da dama dake addabar nahiyar, ciki har da matsalar cin hanci da maganar tsaro da kuma wahalhalun da jama'a kan afka cikin su a sanadin tashi-tashin hankula. A halin yanzu kuma hukumomin kasar ta Mali na can suna bin diddigin harin da aka kai jiya Lahadi akan wata tawagar sojan Faransa masu sintiri a kasar ta Mali, inda har mutane hudu suka rasa rayukansu. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake kare hukumar nan ta ICE da aka baiwa aikin tabbatar da ana aiki da dokokin ƙayyade shige da fice, wacce kuma 'yan jam'iyyar adawa ta Democrats ke kiran cewa a soke ta. A cikin ɗaya daga cikin rubuce-rubucen da ya yi kan shafinsa na Twitter a ƙarshen makon da aka baro, shugaban ya zargi 'yan Democrats da cewa suna son a wargaza hukumar ta ICE ne kawai don ba sa son a rinƙa tsare kan iyakokin Amurka.
To a gaida Hafsat da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da dare ku je mu da wani sabon shiri, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan hanyar da kuke gani ya kamata a kasafta sama da naira biliyan 115 da aka maida wa gwamnatin tarayyar Najeriya daga kuɗin da tsohon shugaban ƙasa Abacha ya wawura. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan waɗannan shirye-shirye da rahotanni da ma ƙari da muke gabatarwa a shafinmu na interview.hausa.com ko kuma muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad.
Alheri ke muku, fata alheri da malama Jure da ma injiniyan mu. Yanzu zamu ba Daula da Safinatu dama domin gabatar da shirin matasa yau da gobe. Malamai, bismillah.